Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Babanleje sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 11 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Babanleje kanun labarai.
Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Dr. Ahmed ya bayyana dalilan da aka sai da shi mataimakin Peter Obi. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane 15 suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a garin Chesbiyar na ƙasar Ukraine. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Prime Minister a Colombo, babban birnin ƙasar, har sai sun bar ofis a hukumance.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ɗan takarar babban jam'iyya mai mulki APC a zaben shekarar 2023 Ahmed Bola Tinubu ya zaɓo tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shattima a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa.
Za mu yi mu ce mun gode Allah, amma mu 'yan Borno da 'yan North East gaba ɗaya mu gani a ƙasa, ba North East ba ma mu 'yan Arewa gaba ɗaya.
Masana harkar tsaro sun ce da akwai lauje a cikin naɗi game da harin da 'yan bandiga suka kai a gidan gyara hali na Kuje da ke birnin Abuja.
Kuma wani shiri ne da gwamnatin Najeriya take da shi wanda ya ba wa waɗannan su 'yan ta'adda damar aikata wannan laifi. Suka aikata shi kuma awa ɗaya da rabi ko kusan awa biyu, amma babu wanda ya biya harbin bandiga domin ya kore su.
To kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Dr. Ahmed ya bayyana dalilan da aka tsai da shi mataimakin Peter Obi. A hirar shi da Murya Amurka, Ahmed Datti ya kuma bayyana matakan da za su ɗauka na daidaita darajar naira da kuma matakan da za su bi da ganin kowane ɓangaren ƙasar ya amfana da albarkatun ƙasar.
Dalilan da ya bayar shine yace yana neman wanda na farko shekarun shi na ƙasa da nashi saboda girmamawa, kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa ba, babu kyau a samu shugabannin ƙasa guda biyu. Na biyu yana neman wanda dama ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi, ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a Arewa, yace kowannan kaɗai ya isa, yace na yi fice wajen siyasa Arewan kanta, na yi majalisar wakilai, na yi na dattawa, na kafa iya ta kaina diddiban takara a cikin ta, wani takarar shugaban ƙasa, na yi fice wajen samar da aiki, na yi fice wajen faɗakarwa, alal misali a ce a je a yanki kati lokacin ƙidaya, duk wani abubuwan da ya shafi al'umma. Ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da ya ce faɗin ƙasa mai albarka da ke Arewa shine man Najeriya, ba man da aka sani a kudu ba. Gaskiya burge ni. Birane irin su Kaduna da Kano kaɗai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su. Wannan kaɗai hanya babban hanya ce da zamu fara. Kafin ma wannan, wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa. Idan ba ka da ƴan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira, naira za ta tsaya. Idan kai yadda kai na'am, kai hamdala da jahilci da kidahumanci, to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka. Muddin shugaba baya sata, yana da hujjar hukunta kowa ke ciki mai zamai. Na daya, duk kudin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya.
Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Dr. Ahmed a hirarsa da wakilin sashen Hausa Halima Abdurra'uf. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane 15 suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a garin Chesbiyar na ƙasar Ukraine, kuma watakila wasu mutane dozin 2 sun makale a cikin baraguzan ginin. Harin makami mai linzami da aka kai a daren ranar Asabar shine hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula, duk da cewa Rasha ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin Ukraine. Harin na Chesbiyar ya biyo bayan mutuwar akalla mutane 19 a wani rukunin kantina a Kremenchuk a ƙarshen watan Yulin da ya gabata, da kuma 21 a wani gini da wurin shakatawa a kudancin yankin Odessa a wannan watan. Chesbiyar dai na da tazarar kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance babban wurin da sojojin Rasha ke kai hari, yayin da suke sake dannawa zuwa yamma zuwa lardin Donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da shi. ‘Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Prime Minister a Colombo babban birnin ƙasar har sai sun bar ofis a hukumance. Dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen biyu a ranar Asabar da ta wuce. Sun kai farmaki gidan shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa tare da ƙona gidan Prime Minister Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna ɓacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. Trindade Rajapaksa da Prime Minister ƙasar suka amince da yin murabus, inda shugaban ƙasar ya shaida wa shugaban majalisa cewa zai sauka daga kan karagar mulki a ranar 13 ga watan Yuli domin tabbatar da mika mulki cikin lumana. Sai dai masu zanga-zangar sun buƙaci murabus ɗin da ya fara aiki nan take. Sojoji sun tafi da shugaban Rajapaksa zuwa wani wuri mai tsaro wanda ba a bayyana ba gabanin gagarumar zanga-zangar. An zarge shi da taɓarɓarewar tattalin arziki wanda yana fuskantar matsin lamba daga jama'a na yi murabus tsawon watanni.
An jima kaɗan Baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan ɗan takarar jam'iyyar APC Mr. Ahmed Bola Tinubu da ya zaɓo tsohon gwamnan jihar Borno kuma ɗan majalisar dattawa Sanata Kashim Shattima a matsayin wanda zai kasance masa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2023 mai zuwa. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Sanata Kashim Shattima dai na ɗaya daga cikin wanda ya gugurmaya wajen yakin zaɓen Mr. Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takara lokacin zaɓen fidda gwani da jam'iyyar APC ta fitar. An yi haifi Sanata Kashim Shattima a shekarun 1966 a garin Maiduguri da ke jihar Borno, kuma yana da auren matansa Hajiya Nana Kashim Shattima tare da 'ya'ya uku, wanda biyu daga ciki suka kasance mata ɗaya kuma namiji. Sanata Kashim Shattima dai ya so makarantar firamare Alamisla Primary School 1972, sannan ya garzaya makarantar sakandare da ke garin Biwu. Daga bisani ya koma makarantar sakandare da ke garin Faraskum a jihar Yobe, kuma shi a wancan lokaci na karkashin jihar Borno ne. Ya kuma yi karatun digiri na farko a fannin albarkacin noma a 1989, sannan ya tafi kwasan ƙasa a jihar Cross Rivers a 1990. Daga bisani ya koma ya karatun master a jami'ar da ke Ibadan, wanda ya dan koyar na shekara biyu a 1991 zuwa 1993, wanda bisani ya koma aikin banki a garin Eko. Sai Sasha Zima da ya koma ba aikin banki a bankin da ake kira African International Bank a 1993 zuwa 1997, wannan shekarar 2001 ya koma aiki a bankin da ake kira Zenith Bank, kuma ya rike ma'aikatu da har guda biyar a matsayin commissioner karkashin gwamnatin Sanata Alimadu Sharif, wanda ga bisani ya zama gwamnan jihar Borno. Sanata Kashin Shattima da yanzu haka yana rike da kujerar majalisar dattawa na Borno Zakiya, wanda ya hada da birnin Maiduguri da Jere da Kwanduga da Bama da Mafa da Dikwaran Gala da kuma karamar hukumar Kalabayi. Koya mutanen jihar Borno ke ji da zaɓo Sanata Kashim Shattima a matsayin wanda zai taimaka wa Alhaji Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC.
Sunana Sadiq Abubakar. Alhamdulillah, da ana raɗe-raɗen zulum ne zai zama, sai kuma ya zo ya zama na har yanzu da ɗan Borno ne Vice President. Za mu yi mu ce mun gode Allah, amma mu 'yan Borno da 'yan North East gaba ɗaya mu gani a ƙasa, ba North East ba ma mu 'yan Arewa gaba ɗaya.
Sunana Musa. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Wato siyasa ya zo abu guda biyu ne, shi Tinubun yana son mulki, Kashin ma kansa yana son mulki. Mu Arewa ne a gabanmu, da daɗi da ba daɗi ya kamata a zona a duba abin da yake faruwa Arewa, kashe-kashe, sace-sace.
Sunana Malam Hassan. To, alhamdulillah, kasan duk abin da mu kullum abin da muke bukata shi ne zaɓin Allah. Zaɓin Ubangiji, Allah ya taimake mu, Allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi. Amma dai akwai abubuwa da yawa da muke tunanin cewa Allah ya taimake mu ko za a waiwaye mu.
Sunana Usman. To, alhamdulillah. Abinda muke roko dai tunda namu ya zo ya samu wannan abin da yake damu, babban abin da yake damu gaskiya rashin zaman lafiya. Kullum muna jin an kashe, muna kallo an kashe din bara, ana kashe mana yan uwa a arewacin Najeriya. To wannan yana tara mana hankalin mu. Wannan fitina a nan Maiduguri aka fara, ya je har wasu wajaje, gashi nan ya ci kusan rabin Najeriya. To amma yanzu abin da muke so muna mishi fatan alheri idan
ra'ayin wasu al'umman jihar Borno kenan game da zaben Sanata Kashin Shatima a matsayin wanda ya taimaka Alhaji Bola Ahmed Tinubu a matsayin mataimakinsa na jam'iyyar APC. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton, ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington kai tsaye. Sa'annan za a iya sauraren mu shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram da sauransu. Yanzu kuma ga baban leda cigaban labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi ne dai wa'adin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kai kayayyakin agaji ga mutane kimanin miliyan 4 a ƙasar Siriya daga Turkiya ya ƙare, yayin da jami'an diplomasiya ke fafutuka ganin an cimma matsaya da Rasha wadda ke musayar kalamai tare da Amurka kan sabunta ayyukan. Jami'an diplomasiya sun ce ƙasashen Ireland da Norway na ci gaba da ƙoƙarin cimma matsaya, amma da kyar za a kada ƙuri'a a ranar Lahadi, don haka za a rufe katafaren ayyukan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekarar 2020 wa'adin ya ƙare, amma aka sake sabunta shi kwana ɗaya a yunkurin kwamitin na biyar. Shugaban hukumar ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffith, ya shaidawa gidan talabijin na CBC na ƙasar Canada jiya Lahadi cewa ayyukan waɗanda ke ba da agaji da suka haɗa da abinci, magunguna da matsuguni wata hanya ce ta rayuwa, kuma idan ba a ci gaba ba mutane za su mutu. Rasha ta ki amincewa da tsawaita wa'adin shekara guda a ranar Juma'a da ta gabata, sannan ta kasa yin nasara a yunkurinta na sabunta wa'adin watanni 6 wanda zai buƙaci mambobin kwamitin 15 da su amince da wani sabon ƙuduri a watan Janairu na ƙara wa'adin watanni 6. Ƙasashen Amurka, Birtaniya da Faransa sun ce tsawaita wa'adin da watanni 6 ba zai isa ba ga ƙungiyoyin agaji su shirya da kuma aiki yadda ya kamata. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da zaluncin da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta yi, yayin da ya buƙaci ƙasar Sin da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da su matsawa mahukuntan sojan Myanmar lamba su maido da demokuraɗiyya da kuma bin yarjejeniyar zaman lafiya da ta amince da shi a bara. Blinken ya ce, ina ganin ya zama wajibi ga ƙasar Sin da kuma muradin Sin na ganin Burma ta koma kan hanyar da take tun kafin juyin mulkin na tashin hankali da ya ruguzata, yana amfani da tsohon sunan Myanmar. Ya faɗa a wani taron manema labarai a Bangkok cewa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi a shekarar da ta gabata da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ko ASEAN wadda ta haɗa da Myanmar, babu wani yunkuri mai kyau kan hakan. A watan Afrilun bara, wasu ƙasashe 9 na ƙungiyar ASEAN da shugaban mulkin sojan Myanmar Min Aung Hlaing sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta haɗa da dakatar da tashin hankali nan take da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin dukkanin ɓangarorin.
A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da hukumomi ke neman mutane da 'yan bandiga suka kwashe a garin wato a gidan gyaran hali da ke kuje a birnin Abuja, mawallafin jaridan Desert Herald Malam Tukur Mamu, wanda ya shiga tsakanin 'yan bandigan da suka sace mutane a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da kuma gwamnatin tarayya, ya ce akasarin waɗanda ake neman su suna daji tare da 'yan uwansu 'yan bandiga, wanda ya ce daman can sun bayyana aniyarsu ta kai hari a birnin Abuja. Ga dai Lawal Isa Akara da ƙarin bayani.
Dama dai tun bayan kai harin da 'yan bandiga suka yi a gidan gyara hali na kuje da ke Abuja, shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ya ce 'yan bindigan da suka kaiwa jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna hari ne suka kai wannan harin na Abuja. Kuma ya ce yanzu haka dai waɗanda ya karɓo daga hannun 'yan bindiga guda 7 nan a daren ranar Asabar sun tabbatar da ganin wasu 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da aka ce an kwaso su ne daga gidan gyaran halin na Kuje.
Ina tabbatar maka daga cikin wanda muka fito da su duka za su tabbatar muku da cewa waɗannan da aka je aka kubuto daga Kuje 'yan Boko Haram ɗin duk mafi yawancinsu an kawo su suna tare da su a nan wajen a cikin jeji. Kafin a yi wannan abun na ba da muhimman bayani na sirri akan lalle mutanen nan sun yi tarattunin za su dinga za su fara fara kaiwa attack a facility na gwamnati da suke da interest akai. Shi yasa ni ne na fara fitarwa kuma na gaya wa 'yan Najeriya cewa waɗanda fa suka yi wannan hari na jirgi suka doke mutanen nan su ne suka kai wannan harin na kuji. To kaga irin wayannan mutane da irin ƙarfi da suka nuna in baka bi da su talaluma ba wajen kare rayukan mutane ta ina zaka bi da su.
Wato har ma su wannan da aka sako su sun ga waɗanda aka karbuwa.
Zahiri ne sun gani, sun gansu wanda aka kubuto su din daga kuji sun gansu, sun tabbatar mana kuma sun gansu.
Masana harkokin tsaro a Nigeria irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa dai yana da ra'ayin cewa dama akwai lauje cikin nadi a harin na Abuja da yace yana da nasaba ta kai tsaye da sakin mutanen nan da ƴan bindigan suka yi waɗanda aka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna.
Kuma wani shiri ne da gwamnatin Nigeria take da shi wanda ya bawa waɗannan su ƴan ta'adda damar aikata wannan laifi. Suka aikata shi kuma awa ɗaya da rabi ko kusan awa biyu amma babu wanda ya je harba bindiga domin ya kore su. Duk da cewar manya-manyan barkokin sojoji na Najeriya, Tolungi Barak, Kamu Barak, Naija Barak, Abacha Barak da kuma Brigade Guard waɗanda tsakanin fada shugaban ƙasa da inda aka kai wannan hari da waɗannan barkoki da kai kilomita 30 ba, amma aka yi wannan hari aka gama hankali kwance kuma suna shiga cikin gidan yarin suka mai da hankali akan inda ina su ina su yake. Sai gashi an samu labarin sun sako mutane bakwai cikin waɗanda suke rike da su waɗanda suka kama ta wato jirgin ƙasa. Kuma muna da bayanai sahihai cewar hatta waɗanda ake tunanin sun gudu daga wannan gidan yari na kuje, akwai wasunsu da yawa suna nan a cikin wannan daji tare da su waɗannan waɗanda suka kai hari na jirgin ƙasa.
Sanyin jiki game da ɗaukar mataki kan bayanan sirri akan tsaro a Najeriya dai yana cikin abubuwan da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Rufa'i ya taɓa cewa yana jawo koma baya tun ma a lokacin da aka kai harin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna.
Mu a ganinmu wannan abu ya faru ne domin mun sha rubuta wasiƙu ma kamfanin jirgin ƙasa na Najeriya. Mun rubuta musu wasiƙu biyu mun ce su daina tafiyan dare domin mun samu rahotanni cewa ƴan Boko Haram sun shigo kuma za su yi bomb wanda zai fasa jirgin ƙasa. Saboda haka babban magana ce wanda ya kamata dazuzzukan nan da ƴan ta'addan nan suke aje a saka musu bomb duk wanda ke dajin nan a kashe shi. Wallahi idan ba a yi wannan abu ba wannan abun ba zai tafi ba.
Duk da karbo mutane bakwai bayan mutane 11 farko da aka karbo a hannun ƴan bindigan da suka sace mutane a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna dai har yanzu ƴan uwan waɗanda aka sacen sun ce suna jiran akalla mutum 44. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu dawowa shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Har yanzu muna kan batun kisan gillar da aka yi wa ɗan kasuwa Alhaji Usaini Usman da ke zaune a birnin Abuja. Biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gunar. A shekarar 2018 ne aka yi wa ɗan kasuwa Alhaji Usaini Usman kisan gilla a gidansa da ke unguwar Afo a babban birnin tarayya Abuja. Tun bayan kisan, binciken 'yan sanda ya nuna cewa ana zargin ɗansa mai suna Huzaifa da mahaifiyarsa Hajiya Uwani da hannu a kisan.
Sunana Ali Usaini Usman, kuma sunan mahaifina Usaini Usman, kuma an mai kisan gilla a nan cikin gidanmu da ke Adisa Estate Afo. Ya taso daga cikin gidansa yana so ya tafi masallaci sallar asuba, to kafin ya kai gate aka samu wasu miyagu suka shake shi har suka dauren shi. Mahaifin mu dan kasuwa ne a nan Abuja da Aliga zake dawo garin nan tun kusan 91, kuma yake harkokin shi na kasuwanci, businessman ne a turanci kenan. So kuma abin da muke tunanin abu dai farko da abin ya faru muna ta cewa kai mun bar mu Allah saboda farko wanda labarin ya zo mana ana tunanin barayi ne, amma kuma da ƴan anguwa suka je sa kai ƙara a wurin ƴan sanda suka fara bincike, sai magana kuma ta canja ta muka ji wani abu daban, abin mamaki
da Aliyu yake nufi shine yadda aka gano yunkurin hada kai da kaninsa mai suna Huzaifa da ake tuhuma da aikata kisan yayi da wani matashi da zummar biyan sallada ya kashe mahaifinsa. Wannan matashi mai suna Musa Adanusa ya bayyana mana yadda suka yi da Huzaifa.
Shi Huzaifa ban san shi ba, amma dan na ganin shi yana wucewa kofar gidanmu. So wata rana ne ina zaune, sai Adamu ya kira ni a waya ya ce, Musa, Huzaifa yana so a taimake shi tretin ma wayansu yara fakop. Abin da suka nace mai da tambaye shi, nace mai kai ka ganni kaman da wanda ake kira ya taimake mutum fada. Sai ce, Musa, no, ai ba haka bane, ya ce zai ba da wani abu. Nace mai wani abu kenan, to yanzu ma haka ma ni ba na nan, ma ina da 11. So yana je da 11 ina dawa da yamma, sai muka ara da mu a UK junction.
Wai ne Adamu abokin ka ne?
Ya Adamu abokin ya ne. Da muna haduwa sai muna taka ra mu je gida, sai da kiran shi Huzaifa. Ya kira ni, nace mai, ai yanzu haka na kusa da gidanku. To muna zuwa kofar gidan, sai ya fito, sai ya ce mun, to sai ya ga mu Adamu, Adamu ya excuse din mu. Da Adamu ya excuse din mu, tana Adamu wannan da yake kai excuse din mu, ai kai ne kai sanadin da na san shi, me yasa da yake kai excuse din mu? Sai ce, amma ba ku mu dabin da muka fada dan ga maka. Sai daga nan sai ya zo ya ce mun CD su, bayan ya shiga cikin sai ya fito da igiya da leda, igiya ma blue ne, wara blue ne, yana ta daura shanu, wai CD sun tanike shi, mu hada ni mu kashi baban shi. Nace, baban ka Alhaji Hussein da na sani ne, muke sallah tare a masallaci, wa eh, nace gaskiya ne, bazan iya ba, cewa ni ba aiki na bane.
Ya wannan igiyar take tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum.
Eh, wannan igiyar ka san, wannan igiyar ne da ake daura shanu, ka san iri biyu ne, akwai wani flat haka kaman belt na motan belt, akwai wani kuma amurje ne yake. To wannan amurje ne shi ne
ta gargajiya kenan.
To ne dai ban sai ba ko na gargajiya ne ko na wannan ne dai igiya, yana da gani dai confirm igiya sabo.
Menene a cikin ledan ku?
Ledan ba ku ne a ledan, ya dauko ledan ya nuna mun ledan. Da shi ledan idan ya sama baban, ka gane, ya sama baban, ni kuma ya dauki igiya sai daure baban.
Sai ka zargi wuyansa?
Eh, sai zargi wuyansa. Sai nace mai, kai gaskiya ne bazan iya ba, shi wani ba halin ko kaza ban ma taba cewa ba.
Daga nan ya kuka kare da shi?
Daga nan sai na tafi Abuna. Na tafi da kara neman na baban, kara neman shi ba. Sai wata rana ina nan a Maraba a zaune, sai kira na wa wai yana so in hada shi da malami wanda zai iya kashe baban shi. Sai nace mai, malamin? Sai ce eh. Sai nace okay, ina da malamin kuma ni ne fa malamin din. Eh, ni ne malamin din. Sai ce to na ne malamin zai karba? Sai ce 200,000. Sai ce to ba matsala, wai yanzu haka yana office zai kira ni. Bai kare kira na kuma ba, mu kare magana kuma ba, sai ran da muka da shi a cikin sel.
Wato ma'ana daga baya ka ji labarin an dai kashe Alhaji Husaini, kuma sai ƴan sanda suka kama shi Huzaifa, shine aka neme ka?
Shine aka neme ni.
Shin da aka neme ka, me aka nema a wajen ka? Akan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne, ko ana so ka bada shaida ne?
A'a, su suna so ne bayanin da shi Huzaifa ya mun, abin da shi yake gaya musu gaskiya ne, ko kuma abin da shi Adamu ya zo ya faɗa kafin ni zo gaskiya ne?
Duk da yake dai wannan batu, kamar yadda muka ji a shirye-shiryenmu na baya, binciken ƴan sanda ya kammala har sun shigar da ƙara kotu. Amma ƙara ta ki zuwa ko'ina, inda masu fafutukar ganin an bibiya haƙƙin marigayin ke ganin sani ko kusanci da masu riƙe da madafin iko shi ne yake taka rawa a shari'ar. Amma duk da haka, daga marigayin Aliyu Usman ya yi kira da a yi musu adalci.
Mu abinda muke so, abu ɗaya muke so, adalci. Mutuwa dai an riga an yi mutuwa, kuma komi aka yi ba zai dawo ba. Amma abinda muke so adalci, saboda hannu bincike ya riga ya nuna cewa ga mutanen da ake zargin su suka yi wannan kisa, kuma har ƴan sanda sun gama bincikensa gabaki ɗaya, kuma har sun ɗau wannan abin sun kai shi kotu yana gaban alkali, amma an ki bari kuma kitsin nan ya ci gaba
an ki gurfanar da ita don saboda ita ta fito daga ko babban gida ko kuma tana tare da manya-manya da suka tsaya mata an ki wani adalci. Babu abin da ba su ce ba, su ce a'a wai dan gado ne an zo an bani hakuri dan gado ne. Tunda suka fara magana nace in zancen gado ne ku zo da Allah duk abin da ya bari a je a saida shi mu sa shi charity ku waje ne mu biye mu kudin shi. Alhamdulillah Allah ya riga ya rufa mana asiri muna aikin yi muna rangin so ba wai maganar gado bane magana ce ake ta kisa nan. Amma wai kullun je samu wannan babban kun da aka fara kitsin nan ba su da aiki sai dai taje wurin wannan babban taje wurin nan babban kullun ana magana tun lokacin IG Idris ake wannan kiss din akai Adamu lafiya yanzu ana wurin IG alkali aw matan nan already tana kotu ba kaman yan sanda take ba an riga an gama bincike a bar kotu ta yi aikin ta an ki baro kotu ta yi aikin ta ni babban abin da ke min cewa kuma abin ya bi ya kulle min kai saboda mu adalci gaskiya a bari ai abin nan tsakani da Allah
ya na yin caji ne wa waɗanda ake zargin nan da kisan kai
haka an riga an so kuma abin da ya ƙara kulle min cewa bayan yan sanda sun riga sun gama sun kai abin nan a gaban kotu matan nan tace bata yadda ba ta ki bayyana ta kai ƙara wurin a AGF to petition shi ma ya karbi case file din nan ya bincika gashi nan kowa ya san ga copy legal advice din nan ina da shi aka ce ai prosecuting ɗinta da ɗanta duk aka ce ai prosecuting two defendants din nan da ita shine first defendant ita ce second defendant aka bada wannan abu yan sanda kuma suka gashi nan bayan bincike yan sanda ya ce ya sun charge ɗinta attorney general ya ce shi ma a charge ɗinta amma ana kotu kuma an zo kuma an ƙara cewa wai a'a wai idan akwai wani audio ko wani abu a ce a bincike shi a bincika amma bai kamata a ce kar kotu a ce a hana kotu ta aikin ta ba kotun nan alƙalin nan har ta zama to frustrated ayin shekara daya a gaban kotu take cewa shin matan nan ta fi karfin hukumar yan sanda ne yau cha ta yi yau alhamis da zama na kotu tace wannan matar ta fi karfin federal government ne a ce a kotu ta neme ta shekara daya kullun ana ba da order ta ki zuwa
kokarin samun jin ta bakin mahaifiyar Huzaifa Hajiya uwani ya ce ta raga wannan fili amma duk da haka filin ciki da gaskiya abu ɗaya yake gare ka ta bayyana mana na ta bangaren labarin zamu jingina shirin idan ƙarin wasu bayanai ba su fito ba mu kuma saka ido don ganin abin da zai biyo baya kafin mu sake dawowa domin sanar da ku yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyin su da wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kaimu mu kasance lafiya
kuma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane 15 suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a garin Chesbiar na kasar Ukraine kuma watakila wasu mutane dozin 2 sun makale a cikin baraguzan ginin har makami mai linzami da aka yi a daren ranar Asabar shi ne hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula duk da cewa Rasha ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin Ukraine. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Prime Minister a Colombo babban birnin ƙasar har sai sun bar ofis a hukumance. Dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen biyu a ranar Asabar da ta wuce sun kai farmaki gidan shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa tare da kona gidan Prime Minister Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki.
To da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Malam Labo mazaunin birnin New York da kuma kawunsa wato Alhaji Bebe na garin Birnin Kwani na rasuwar mahaifiyarsa ko kuma wato matar Alhaji Bebe kenan Hajiya Adiza da aka fi sani da Hajiya DJ wanda Allah ya mata rasuwa ranar Juma'a kana za a yi sadakanta a yau Litinin a Birnin Kwani. To Allah ya ji kanta da sauran magabata baki ɗaya. Yanzu sai an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani shiri inda za ku ji cewa majinyatan aikin haji 1,500 ne ba su samu damar tafiya zuwa ƙasa mai tsarki ba a Najeriya. Don haka a biyo mu domin jin cikakken bayanin. ya zama da jin kowa da kowa. Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington nake sallama da ku. Ku huta lafiya sai anjima. Assalamu alaikum.